أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية وآية 100 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وشفيئنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران سورة نن دزا أشيغا يو ينزو دي دن الله إتسي أكي كيران سورة آل عمران مدنية. النبي عليه الصلاة والسلام باين يأي هجرائنا زمن مدينة أكا سوك أرمسة دا إتا وحي 100 آية تنا دا آية ريو. ونن سورة سورة آل عمران إتسي سورة تبيو دا تسوك النبي باين هجرانسا zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya koma zaman Madina, surar da ta fara sauka masa Bakara ne. Bayan Bakara wacce ta zo na biyu ta sauka wa Annabin, suratu Ali Imran ne, kuma tana da ayoyi masu yawan gaske, domin ayoyin nata suna da tsawo kuma ayoyin sun kai 200. Wannan sura za ta koyar da mu abubuwa masu yawa. Da farko tukunna za ta koyar da mu abin da ya shafi sanin tauhidin Allah. Sannan wannan sura a cikinta akwai kissoshi na wasu daga cikin annabawan Allah. A cikin surar Ubangiji Ta'ala zai sanar da mu hukunce-hukunce na waɗansu daga cikin mas'aloli da suka shafi rayuwarmu na yau da gobe. Domin a ciki Ubangiji zai yi bayani na waɗansu daga cikin hukunce-hukunce da suka shafi addini. A cikin wannan sura akwai ahkamu, ko da yake ahkamu din ba su da yawa kamar surar da take biye da ita, amma lallai a cikinta akwai waɗansu daga cikin hukunce-hukunce da Ubangiji Ta'ala zai ba mu labari a cikinta. Sannan Allah zai gaya mana yadda tsarinsa yake da yadda yake ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, kuma yake raba wanda ya ga dama da mulki a lokacin da ya ga dama. Wannan sura mai albarka a cikin ta farko-farkon ta ayoyi kusan 80 abinda za su yi mana bayani, za su ba mu labarin wani abu ne da ya faru na ziyarar da wata tawaga suka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan tawaga sun zo daga wani gari, sunan garin Najran. Waɗannan mutane an ce sun zo su mutum 80 ne, su mutanen Najran din nan. Su mutum 80, kuma mutum 60 a cikinsu sun zo a kan ababen hawa. Sannan akwai mutum 14 waɗanda su ne manya-manya a cikinsu. A 14 kuma akwai mutum 3 waɗanda kamar shugabanni ne, wato suna da tsari a garin. Sun zo da yawa wajen 80, sannan a cikin 80 ɗin nan wasu suna kan abun hawa, wanda suka hau abubuwan hawa sun kai 60, kaga mawadata ne. Sannan a cikinsu akwai mutum 14 waɗanda kamar leaders ne, shugabanni ne. Kuma a cikin 14 akwai mutum 3 ko 4, a wata da an ce 4, amma kamar mai tafsir al-Kadhi ne ce mutum 3, su ne kamar masu fada a ce. Sannan a cikin 3 akwai shugaba wanda shi ne babban leader kamar sarkinsu, sunansa ma Abdulmasihu, shi ne shugabansu. Kuma a cikinsu suna da malami wanda yake ba su fatawa a kan sha'anin addini, ana kiransa Harisata ɗan Alkamata. Shi wannan malami an ce su kansu har can ƙasashen Roma, mutanen Rome suna girmama shi saboda yadda suka ji labarin iliminsa da yadda yake da ƙwazantaka a cikin sha'anin addini. Waɗannan mutane na Najrana sun iso garin Madina a matsayin baƙi, za su baƙunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da suka shiga garin Madina sun isa gidan Annabi, masallacinsa a lokacin sallar la'asar ne. Manzon Allah ya sallar la'asar sai ga su sun iso, saboda girmamawa irin na Annabi Muhammadu da yadda ya koyar da mu bai ce a kai su masaukan gwamnati ko wani gida ko wani fili ko wata rumfa su jira shi ba, a'a. Annabi ya ce a ce su shigo cikin masallacinsa. Ashe kun ga Kirista yana iya shiga cikin masallaci. Kirista zai iya shigowa masallaci, ku zo ku yi wata munakasha game da addini. Kai masa wa'azi ka fahimtar da shi musulunci shi ne addinin gaskiya. In ya yarda, shi kenan bai yarda ba ya tafiyarsa. Annabi ya ce a ce su shigo cikin masallacinsa mai tsarkin nan, masallacin Madina. Sannan suka shigo. Sahabbai suke cewa an daɗe ana baƙi a Madina, amma ba mu taɓa ganin baƙi waɗanda suke da tsari da tsafta, waɗanda alamu ya nuna ba sa cikin jigata ba irinsu. Kuma da suka zo, sai lokacin yin ibadarsu ya yi. Da lokacin yin ibadarsu ya yi, kawai ba su nemi izini ba, sai suka tashi a cikin masallacin Annabi za su yi ibadarsu. Sai sahabbai suka tasar musu, Annabi ya ce ku kyale su. Suka juya ta gefen gabashin Madina, suna kallon Kudus, suka yi ibadar da za su yi. Bayan sun yi ibadar tasu, to shine kuma sai aka fara tattaunawa game da sha'anin addinai guda biyu, musulunci da addininsu na Kiristiyaniti. Bari abin da yake tafe da su, sun zo ne akan su tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sun ji labarinsa. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama ibadar tasu, abin da yake musu yace, kun ga ibadar nan taku da kuka yi tsohuwar ibada ce, yanzu an daina yayinta. Yanzu musulunci shine addinin da Allah ya yarda a yi. Wato shi sha'anin addinai a wajen Allah, addinai na gaskiya, addinin Yahudanci na gaskiya da addinin Nasaranci na gaskiya, yanda suke na gaskiyan fa, wanda duk yake bin su, idan bai basu ya zo ya shiga musulunci ba, ya ce a shi zai rike waɗancan addinan, to ba za su yi masa amfani ba. Addinin da Allah ya yarda a yi shine musulunci. Kamar yadda Sayyidina Rasulullahi abinda ya ce musu, yace musu ku musulunta, ku bar wannan addini naku, tsohon addini ne, Allah ya shafe shi, ya ce addinin da nazo da shi shi za a yi. To abinda suka ce Annabi, suka ce Annabi ai mu tuntuni musulmai ne, ai addinin Annabi Isa shi muke rike da shi, ko baka yarda da Isa ba? Da Annabi yace ai dan uwana ne Annabin Allah na yarda da shi. Sai suka ce to mu addinin Annabi Isa shi za mu rike. Annabi yace to ai addinin da kuke yi ba shi ne addinin gaskiyan da Annabi Isa ya zo da shi ba. Sannan kuna cin naman alhandir, to wannan duka ya saba da koyarwar gaskiya na addini na Annabi Isa. To shine fa aka fara tattaunawa. Kamar yadda kullum nake faɗa jama'a, annabawan da suka gabata musulunci suka yi, tun daga Adamu har zuwa kan Sayyidina Isa, musuluncin nan da muke yi shi suka yi. Shari'u suke bambanta, amma Islam, Islam din nan da Allah ya halicci nan duniyan nan, addinin da ya yarda a bauta masa da shi musulunci ne. Duk wani addini da ka san wani yake bi, kuma yake tutiya, ko yake da'awa cewa addinin nan nasa da yake bi gaskiya ne, hasali ya ɗora kawo hujjojin cewa ai Annabi wane ya yi kaza ya yi kaza, to bai fahimci addinin ba. Addinin da Annabi wane ya yi, inda Annabi ne to musulunci ya yi. Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani cewa Annabi Ibrahim addinin musulunci ya yi. Kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin surar Baqara, surar da muka fita, inda Allah ta'ala yake cewa Annabi Ibrahim alayhi salam addinin da ya yi shi ne addinin musulunci. Sannan kuma kamar yadda Allah yake cewa wa wassa biha Ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna. Alqur'ani ya zuba yana cewa Annabi Ibrahim alayhi salam wasiyar da ya ba wa 'ya'yansa cewa ‘ya’yana ku tsani, ku sani Allah fa ya zaɓi addini, ya zaɓan muku addini, addinin da ya yarda abota masa da shi, kar ku mutu fashe kuna musulmai. To ashe musulunci shi ne addinin Annabi Ibrahimu, Annabi Nuhu musulunci ya yi, Annabi Adamu musulunci suka yi. Sai dai shari'u dai sukan bambanta. Na sha faɗa muku akwai abubuwa da yawa wanda da a cikin shari'o'in baya halal ne, amma mu a shari'anmu aka zo aka haramta. Bari mu baku misali, zamanin Annabi Nuhu dukkan dabbobi halal ne a ci. Hadda naman alade, a koyarwan addinin Annabi Nuhu ana iya cin naman alade, amma da lokaci ya yi tsawo sai ya zamana kuma sai Allah ya haramta cin naman alade, domin cin alade bai da amfani. Kamar yanda a zamanin Yahudawa akwai abubuwa da yawa waɗanda aka haramta musu ci, duk wata dabban da farcenta yake haɗe bai tsago ba, to su ba za su ci ta ba. Sannan Yahudu an haramta musu cin kitse da yake a cikin hanji duk wani hanjin dabba ko halal ne dabba to hanjin inda yana dauke da kitse a jiki ba za su ci ba to kun ga a shari'ar su an haramta musu awa mu aka halatta mana na sha fada cewa a zamanin Adamu mutum yana iya auren wato kanuwarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya mutum yana iya auren yarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya wacce kawai ba za a yadda ya aura ba a shari'ar Adamu wacce suka ji zama ciki ɗaya suka fito ciki ɗaya kamar da yake Adamu ƴaƴansa twins bibbiyu ya ta haifa to muddin wanda suka fito biyun nan lokaci guda mace da namiji aka haife su ƴaƴan tagwaye to wanda kuka yi zama a cikin mahaifa tare haramun ne ka aure ta amma kana iya auren kanuwarta ko da kuwa uwar ta ku ita ta aike ta ko ka aure yarku yarta ko da uwanku ɗaya to wannan shari'u sukan bambanta amma musulunci shine musulunci nan to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata waɗannan nasara na najirana da suka ce cewa ai su suna dore suna zaune suna bin addinin annabi isa na gaskiya to kusan ayoyi 80 a cikin wannan sura kusan abinda za su yi mana maganganu kenan a kai kuma kamar yadda ake faɗa malamai suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana zaune a gidansa yana karatun suran nan na Ali Imran akwai wata matar annabi bai yahudiya ce annabi yana da mata bai yahudiya ana kiranta ummul mu'minina safiya sai dan uwanta an ce baffa na ta yazo sai ji manzo Allah yana karatun qur'ani har inda ya karanta farkon suran alif lam mim da ya ji annabi ya ce alif lam mim bai sallama da yar uwar ta safiya ba sai ya juya sai ya tafi cikin gari ya je ne wadan uwansa ya ce gara ka taho mu je gidan safiya dan na ji mai gidanta yanzu shi a wajensa lissafi yake karantawa domin kun san su yahudu akwai kalmomi waɗanda na larabci amma a wajen su yahudawa ba kalmomi ba ne kamar lissafi ne na kidaya su a wajen yahudu idan domin shi wannan dan uwa na safiya lokacin da ya ji annabi ya ce alif lam mim da ya je ya kira dan uwansa sai dan uwan nasa sai fage da dariya sai ce wa manzo Allah to ai abinda wannan abinda ka karanta din nan inda ya sako ne daga wajen Allah zuwa wajenka to mu abinda yake a cikin lissafi a yaranmu da addininmu abinda ka karanta lissafi kai cewa addininka ba zai daɗe ba addinin naka kwata-kwata ba zai wuce shekara 71 ba addinin naka ba zai wuce shekara 71 ba domin abinda alifin yake nufi mu a wajenmu da kace alif to ɗaya ne da kace lam to alisafin mu 30 ka kira da kace mim alisafin mu mim mu a wajenmu lissafi ne mim kuma 40 ne to idan ka ɗauka ga 30 ga 40 ga ɗaya 71 sai to addinin ka kwata-kwata ba zai wuce shekara 71 ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ai akwai wani ba wai alif lam mim kawai aka saukar mini ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ina da alif da kuma lam bara sai shi wanda aka zo da shi wajen ummul mu'minin safiya sai ce to wannan kuma lissafin kawai kari aka samu addinin ba zai dade a yinin ba ba zai shekara 300 ba domin da kace alifun lamun ra'un wannan abin da muka hada a lissafin mu na mu yahudawa a wurin mu addinin shekara 231 zai to haka suka yi ta ja'ija dai haka a lokacin nan dalili ne jawo haka saboda a wajen su yahudu akwai waɗansu abubuwa wato kalmomi na larabci su a wajensu ba kalma ba ne lissafi ne abin ƙidaya ne su kuma a wajensu nasara da wajensu larabawa irin waɗannan kalmomi ba lissafi ba ne kalmomi ne kamar sunayen ma wasu abubuwa ne domin yanzu misali a wajensu larabawa idan aka ce nun to abinda ake nufi da nun kifi ne kuma akwai nun a cikin alkur'ani to a wajen su yahudu nun kamar kirge ne kamar ka ce 10 ko 6 ne a alkur'ani akwai kaf to kaf a wajen larabawa ba lissafi ba ne kalma ne sunan wani abu ne dutse ne shi ne kaf sannan a cikin alkur'ani akwai sad to a wajen su yahudu sad lissafi ne amma a wajen su larabawa sad mutum ne sunan wani abu ne sunan kamar mutum ne to haka dai abun yake tafi to wannan sura duka za ta koyar da mu game da irin waɗannan abubuwa tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif lam mim Allahu alamu bi muradihi bizalika alifun innan da lamun innan da mimun innan ubangiji subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi da alifun da lamun da mimun malamai tun lokacin sahabbai malaman sahabbai sun yi ta tattaunawa game da ma'anoni na awail suwar irin waɗannan wanda wannan sura ta fara da su kamar ta fara da harfofi guda uku alifun lamun mimun waɗansu daga cikin malaman sahabbai tun zamanin sahabbai suka ce abinda ya sa Allah ta'ala ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan a cikin sashi na surorin qur'ani saboda shi manzon Allah bai karanta babbaku ba bai san babbaku ba to Allah yana nufin ya sanar da shi babbaku to shine sai ya fara masa waɗansu daga cikin surorin alqur'ani da irin waɗannan harfofi na babbaku shi da sanadiyan saukansu waɗansu daga cikin kuma malamai tun ada suna cewa idan aka ce alifun ubangiji yana nufi ne zuwa ga habaratsa ma'ana sunansa na Allahu lamun wato Allah ta'ala ya ambaci ƙarshen sunan jibrilu ne mimu Allah ya ambaci farkon sunan muhammadu ne wato kamar Allah yana sanar da mu wannan babban littafi na alqur'ani yana zuwa ne daga wajen Allahu wa yake kawo shi jibrilu tawasiƙarsa wa yake kaiwa yana kaiwa muhammadu rasulullahi to waɗansu haka suka faɗa a wajen su kuma malamai waɗanda suka kai mutuƙa wajen fahimtar alqur'ani inda ilimi na abin da ya shafi tasawufu suke cewa idan aka ce misali aka ce alifun to harafin nan na idan sura ta fara da harafi guda ɗaya misali kamar misali surar da ta fara da nun idan harafi ai nun harafi ɗaya ne to wannan yana nuni ne zuwa ga habara ta kudusiyar Allah Allah shi kaɗai ɗin nan shi yasa surar ta fara da harafi guda ɗaya wato na ahadiyya na Allah ubangiji kamar irin su nun kamar irin su sa'ad amma idan aka ƙara ya zama na surar ta fara da harafi guda biyu kamar a ce ha mim to kuma wannan yana nuni zuwa ga hadarori guda biyu kamar halarar zatin Allah da kuma sifofin Allah hadaratu zati wa sifat idan sura ta fara da harafi ɗaya to tana nuni ne zuwa ga halaran ahdiyan Allah amma idan sura ta fara da harafi guda biyu to tana nuni ne akan halarar wato ahdiyar Allah da kuma sifofin Allah ubangiji hadaratu zati wa sifat akwai kuma surori waɗanda suke farawa da harfofi guda uku kamar wannan kamar alif lam mim ko alif lam kuma ra kaga guda uku kenan to malaman suke cewa idan ya zamo haka to zai zamo ana nuni ne zuwa ga habratu zati da kuma sifati da asma'ullahi ma'ana da zatin Allah da sifofin Allah da sunayen Allah surar abinda take nufi kenan ta kawo take so ta koyar idan kuma ta zo da harfofi guda hudu domin akwai surori waɗanda suke farawa da harfofi guda hudu kamar akwai alif lam mim ra kaga harafi hudu ta fara da shi to wannan kuma suna nuni su koyar zuwa ga halarori guda hudu na Allah da zatin Allah da sifofin Allah da sunayen Allah da halittan Allah da azzatu da sifat da su da asma da kuma duka ka'inat halittu gaba daya to a cikin waɗannan surori waɗanda suka fara da irin wannan huruful muqatta ake kiransu da larabci wanda take ɗauke da abin da yake da yawa kamar irin su kaf ha ya ayin sad maqra kenan tana ɗauke da harfofi guda biyar to sai malamai masana suke cewa wannan kuma suna nuni ne akan hadara na zatin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da halittan Allah da kuma kudratullahi kudrar Allah to haka dai malamai da yawa suke ta magana game da irin waɗannan awailis suwa waɗansu suke cewa irin waɗannan surori dalilin su fara da irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa su ma suna da fasaha irin tasu sannan sukan zo lokaci lokaci su saurari annabi yana karanta alqur'ani to idan suka zo suna saurara sa ba su shiga cikin addinin sa ba amma da yake da yaran su ake saukar da qur'anin suna fahimta to idan ba a saukar da abin da zai zama ba su fahimta ba to ai qur'anin bai zama mu'jiza gare su ba bai gajiyar da su ba idan suna iya fahimtan su wallahi ala kulli shay'in qadir ko wani balarabi ya san ma'anar wallahi ala kulli shay'in qadir amma duk basirar su ta larabci da fasahar su da iya lugha na larabci idan aka ce alif lam mim ko alif lam mim ra ba za su iya fahimta ba sai an gaya musu ne Allah yake nufi to sai zama na qur'anin da tare da su larabawan an saukar da shi da yaran su a garin su a cikin su kuma suna iya fahimtan wani sashi na qur'anin amma akwai abin da ba za su iya fahimtawa saboda ya nuna cewa sako ne daga wajen Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala alif lam mim to kamar yadda na faɗa jama'a to ko da can idan aka saukar da irin waɗannan wato harfofi ko surori waɗanda suke farawa da waɗannan harfofi to galiban abin da ake cewa Allahu a'lamu bi muradihi bihi karshe dai sai a ce kai haƙiƙanin fa ma'anar su Allah ne kawai ya sani ba wanda ya san ma'anar alif lam mim Allahu la ilaha illa hu Ubangiji ta'ala Allahu shine Allahu ma'ana huwa Allahu shine wanda ya zama abin bautawa da gaskiya la babu ilaha wani abin bauta illa sai dai huwa shi Allahun nan shine ma'ana Allahu la ilaha illa huwa la din nan kalma ce mai kore abu ilaha din nan wani abin da ake so a kore ne illa din nan kalma ce mai tabbatar da abu Allaha din nan abin da ake so a tabbatar kenan shine huwa da yazo a wannan waje ma'ana in ka karanta la ilaha illa Allah da la ilaha illa huwa la kalma ce mai kore abu ilaha abin da ake so a korewa wa shine na ƙarshen nan huwa ko Allah din nan ilaha abin da ana so a tura ilaha illa an kawo illa ne don a tabbatar da me Allah ko huwa Allah ko shi huwa Allah ma'ana Allahu shi Allah abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa mahalicci makaɗaici mamallaki shi Allah nan fa la ilaha babu wani abun bauta illa sai dai huwa shi kaɗansa shi ne abun bauta alhayyul qayyum Ubangiji shi ne wanda ya zama alhayyu rayayye wanda rayuwarsa ba ta da farko sannan ba ta ƙarewa shi ne ma'anar alhayyu rayuwar Allah ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe alqayyum Ubangiji maɗaukakin sarki shi ne wanda ya zama wanda yake tsaye da kulawa zuwa ga bayinsa ma'ana qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shi ne wanda yake tsaye yake lura da abin da kowace rai take aikatawa shine ma'anar alqayyum Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
نزل عليك الكتاب بالحق الله مأوكتين سركي shine ya saukar gare ka ya rasulullah da alkitaba abinda ya ji sa a kawo kitab din da ma'arifa saboda girmama shi kitab wannan littafi ne alqur'ani shine ya saukar maka da wannan babban littafi alkitaba wannan babban littafi na alqur'ani nazzala alayka alkitaba bil haqqi da gaskiya wato labaran da suke cikin sa duka gaskiya ne kuma shi wannan babban littafi alkitaban nan da Allah ya saukar maka littafi ne da musaddiqan lima bayna yadayhi littattafai da suka zo kafin shi wanda suka gabace shi waɗanda aka saukar wa annabawan bariya da bara to qur'anin nan da yazo wannan babban littafi ya gaskata littattafan nan a tsarin Allah idan ya saukar da littafi wa annabi da yake abun na annabawa ɗaya ne to sai a ga littafin yana gaskata littattafan da annabawa littattafan da suka zo wa annabawan da suka zo kafin shi kamar yadda in ya turo annabi sai a ga annabin yana gaskata dukkan annabawa su annabawa ba sa ƙaryata sashin su kamar yadda littattafan su baya warwarewa ko ya ƙaryata wasu littattafai da suka zo na wasu manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa mu sha'anin mu na annabawa yanda muke kaman wato ƴaƴan mutum ɗaya ne da mata hudu suka haifa ko mata uku idan a gida akwai miji guda yana da mata uku ko hudu idan matan nan duka suka haifi ƴaƴa ubansu ba ɗaya ba ne to saboda haka iyayensu mata fa sun zamo daban-daban to annabi alaihi salam abinda yake nufi annabawa dukkan mu addinin mu ɗaya ne shine musulunci sai dai zamananmu ne daban-daban wasu shari'o'inmu suka zo sun dan bambanta kamar yadda a gida a samu ƴaƴa na mutum ɗaya amma uwayensu daban-daban amma uban guda ne kuma ba wani littafi na gaskiya daga cikin littattafai da Allah ya saukar da zai zo yana ƙaryata littafin wani daga cikin annabawa da aka bawa wanda ya gabaci wannan littafin ma'ana ya ƙaryata littafin ɗan uwansa irin littafin da aka kawo da kafin shi kamar yadda na faɗa cewa sanadiyar suran baki annabi yayi yanzu mu fara shiga cikin maganganun da suka tattauna ma da annabi su bakin ubangiji yake cewa shi wannan qur'ani ya gaskata littafin da suka gabace shi sannan kuma Allah yake cewa shi ya saukar nazzala a ka'idar larabci idan aka ce cewa nazzala to a saukar da abu a dunkule a lokaci daya sai a ce nazzala amma idan a saukar lokaci ma'ana a saukar da shi lokaci daban-daban sai a ce nazzala amma in an ce da anzala to shine a saukar ma'ana idan aka ce nazzala a saukar lokaci tsawon kwanaki ko watanni ko shekaru amma in aka ce anzala to a saukar a dunkule shine bambancin Allah ta'ala da iko irin nasa da ya ambaci saukar da alqurani sai yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai yace ne nazzala mu muka sassaukar maka da wannan alqurani amma da yake shi qurani an sassaukar da shi tsawon shekara 23 wa annabi amma da Allah ya zo maganan at-taura da linjila sai yace wa anzala saboda su a dunkule lokaci guda aka saukar da su shine bambancin shi qurani Allah ya saukar da shi ne shi ma a dunkule zuwa wani waje saman duniya ana kiran wajen baitul izza qurani ya zauna wurin ya dade kafin a fara shiryawa ya fara sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 23 yayi yana sauka wa annabi shekara 13 makka shekara 10 madina amma an saukar da shi ne kadan kadan qur'anan saraqnahu litaqrahu ala an-nasi ala muqsin wa nazzalnahu tanzila nazzal Allah shi ya sassaukar a tsawon shekara 23 alayka gare ka ya rasulullah ya saukar maka da wannan alkitabu babban littafi alqurani wanda yake cuɗanye da gaskiya ma'ana wanda yake gaba ɗayansa gaskiya ne daga wajen Allah yake wanda yake bada labarai mabambantan labarai na annabawa waɗanda suka zo gabaninka kuma mabambantan annabawa labarai na gaskiya kuma qur'ani ya zo musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafai ma'ana dukkan littattafan da suka gabace shi wa anzala sannan ubangijin nan da ya saukar maka da wannan babban littafi alqur'ani wa anzala shi ya saukar a dunkule jumlatan ya saukar da at-taurata littafin at-taura wal injila da injila at-taura ita aka ba wa annabi Musa alaihi salam linjila ita aka ba wa sayyidina Isa annabi Isa alaihi salam amma shi kansa sayyidina Isa kafin a bashi linjila da yana hukunci ne da at-taura to daga baya ne aka bashi littafi nasa na linjila mai zaman kansa amma da ubangiji ya ce wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi su kansu ma'abota linjila kafin a basu Allah ya ce su hukunci da abin da ke cikin at-taura to daga baya da aka saukar da linjila kace to yanzu su yi hukunci da abin da Allah ya saukar musu wanda yake cikin linjila din min qablu hudan linnas kafin a sassaukar maka da wannan alqur'ani
التوراة تزمو وتومي شريعة تروا جمتاني شريعة جمتاني لنجيلا تزمو إتما إتتكي شريعة دمتاني التوراة شو أكن تفرق يوان ديك زدي تفرق إن الله وبنجيزي ما توك تنسك يه بيش أبي وأنزل الفرقان sannan Allah madaukakin sarki shine wanda anzala al-furqana ya saukar da shar'o'i ma'ana al-furqana Allah shi ya saukar da shar'o'i da hukunce waɗanda suke rada ƙarya gaskiya halal haram ubangiji yake cewa wa anzala al-furqan innal ladina kafaru bi ayati llahi sani waɗannan waɗanda suka kafir cewa ayoyin Allah Allah yake cewa lahum azabun shadid Allah ya tanada musu azaba wacce take mai girma kafirci yana sabbabawa ma'abocinsa azaba azaba kuma mai girma in dai mai kafircin nan bai tuba ba wallahu azizun Allah madaukakin sarki azizun mabwayi ne ma'ana ghalibun ala amrihi fala yamna'uhu shay'un min injazihi wa'adihi wa wa'idihi Allah mabwayi ne babu wani abu da yake guwayar da Allah ya hana shi zartar da al'amarinsa tunda yake wanda suka yi kafirci suna da azaba azaba mai girma to ba abinda zai hana su ɗanɗanan azaban nan domin ba abinda ke gajiyar da Allah ko ya buwayar da Allah inna Allah azizun wallahu azizun zuntiqam ubangiji ta'ala mabuwayi ne sannan zuntiqami Allah ma'abocin intikami ma'ana intikam da larabci ana nufin azaba Allah ma'abocin azaba ne kuma azaba wanda ya zamana mai tsanani Allahu azizun dun intikam
inna Allah la yakfi alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha لا إله إلا هو العزيز الحكيم
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما باكيد ستزو كما يند نفقا متانا نجرانا وإن دا أفركم ذنشينا نكي فقا مكتشي واسم باقن شسنزو باقن تاوجن سيدنا رسول الله سنزو سوكو سن كمانين أقوي كما متن ستن أكن أبون هوا أقوي متن كسن قوم شاوت وإن دا سكي كمان manya ne a cikin su cikin sha hudun akwai mutum uku waɗanda babu yasu girma da daraja a ukun kuma akwai sarki mutum ɗaya Abdul Masihu sannan da malamin su kamar yadda na faɗa sun tarar da sayyidina Rasulullahi sun tarar da shi sun yi zantuttuka da shi kuma kaman sun zo ne su yi maganganu da shi game da shanin Annabi Isa to abinda suka tattauna daga ciki sun ce masa cewa Muhammadu mun ji kana cewa Annabi Isa ba dan Allah bane to idan ba dan Allah bane waye ubansa waye mahaifinsa shine muka zo mu maka tambaya na ɗaya da suka yi wa Annabi tambaya na biyu suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi Annabi Isa abinda suka ce Annabi na farko suka ce su a fahimtar su Annabi Isa dan Allah ne in ba Allah ne ya haife shi ba to wane ne ya haife shi to idan sun yi tambaya sai su jira Annabi ya ba su amsa to da suka tambayi manzo Allah wannan tambaya sai Annabi ya ce to bari ni ko bari tambaye ku shi kowane mutum a duniyar nan yana kama da ubansa duk da to sai ka same shi ya dauki wasu dabi'u game da dabi'a irin na ubansa koko halittarsa tana kama da halittar ubansa Annabi ya ce to tunda ku kun ce cewa a fahimta ku Annabi Isa dan Allah ne in kuma ba Allah ne ya haife shi ba to wane ne ubansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa to bari tambaye ku a kamar yadda kuka sani Annabi Isa yana ci yana sha sannan Annabi Isa yana bayan gida yana fitsari ya kamata ko in dan Allah ne ya dauki wasu sifofi da jiki daga cikin sifofin Allah shin Allah yana ci suka ce Allah baya ci Annabi ya ce Allah yana shan wani abu suka ce Allah baya sha shin Allah yana bayan gida suka ce hasha Allah baya bayan gida mai hada Allah da bayan gida Allah yana yin bawali suka ce Allah baya sai ya ce to ashe Isa ba dan Allah bane domin da dan Allah ne
da ya zama baya cin abinci shi ma kamar yanda Allah ta'ala bai cin abinci da dan Allah ne da ya zama ya kwaikwayi baban sa ko ya sifantu da sifofin baban nasa baya cin kuma baya sha tunda Allah baya ci baya sha sannan da dan Allah ne da baya zagawa bayan gida yayi ga iko da tsayi tunda wannan duk sun koru ga Allah ubangiji madaukakin sarki sannan sai suka ce cewa daga cikin maganganun da suka ga ne suka ce to idan ba dan Allah bane to shi din Allah ne sannan idan kuma ba Allah bane to lalle na ukun Allah ne to shine duk wannan su yanzu ai sai mana bayanin maganganun da suka yi da irin amsoshin da aka ba su daga cikin ma tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu yake cewa ai kun san cewa Allah madaukakin sarki dan abin da suka ce Annabi suka ce hujjan su sun ce cewa na farko kamar yanda na faɗa sun ce dan Allah ne Annabi ya ce to ai Allah baya ci baya sha Isa ba suka ce ai yana ci yana sha Allah bai zuwa bayan gida suka ce eh Isa ba suka ce shi yana zuwa to sai aka wuce wannan matsalar to sai suka ce to ai Annabi Isa shi ma yana raya matattu kamar yanda Allah ta'ala yake raya matattu domin inda ba Allah bane da ba zai raya matattu ba to nan ma suka kawo wannan magana sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu cewa to bari ya tambaye su Allah ta'ala shi ya halicci sammai duka da ƙasa da abin da yake tsakani mulki nasa ne halitta nasa ne to shi Isa shi ma ko akwai wani abu da yake mallake da shi a sama ko ƙasa ko kuma shi Annabi Isa akwai wani abin da yake halitta kamar yadda aka halice shi suka ce a halitta na Allah ne to na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kure su da abin da suka faɗa to haka dai suka yi ta maganganu sannan suke Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce musu cewa ai shi Allah Ubangiji shi yake suranta mutum da a cikin cikin mahaifiyarsa yadda ya ga dama ya suranta shi ya maida shi baki ko fari ko dogo ko gajere kuma in ya ga dama ya maida shi ma irin su kwazo dan mai dan mai tsamai kusumbi haka dan tsurota ka ko dan tsito shin Annabi Isa yana iya suranta da a cikin cikin mahaifiyarsa a cikin cikin mahaifiyarsa ko ya ga daman a halicci wanda ake so halitta irin yadda ya ga dama to haka suka yi ta maganganu amma dai karshe da suka tattauna duk abin da suka kawo sai Annabi ya kawo musu hujjojin da zai zamana da su gamsu cewa a kirin da suke kai ba daidai bane su yadda da abin da Annabi ya gaya musu to amma ƙarshen ta da yake sun yi tsauri a cikin addinin nasu musamman shi malamin nasu an ce yana daga cikin wanda suka yi riko da addinin sosai shine har mutanen Rome suna girmama shi to ƙarshe dai tafiya suka yi ba su musulunta ba shine karshen ma aka ce to me zai hana aje a yi rantsuwa akan duk makarici Allah ya tsine masa albarka to kuma ba su yi rantsuwan ba inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama man dalla sallallahu alaihi wa alihi azantin da suke ya ce musu cewa shi Allah Ubangiji ba abin da ke buya masa a cikin sammai kamar yanda ba abin da ya buya masa a cikin sararin kasa shi ma Isa haka yake suka ce a ina ai Isa ba abin da ya sani sai abin da ya gani ko abin da ya ga masa suka ce to za a yi Allah ya zama bai san wani abu sai abin da aka gaya masa wallahu azizun zul intiqam inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha sayyidina rasulullahi ya gaya wa bakin nan yace musu cewa shi Allah ta'ala shi yake suranta dan adam a cikin cikin mahaifa kuma yanda yaso haka yake suranta shi to shi Annabi Isa yakan iya suranta jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ko ku shi kansa lokacin da yake cikin cikin mahaifiyar tasa na Maryamu ya san yanda aka yi shi suka ce bai sani ba to shine Allah ta'ala ya so kare ki cewa inna Allah la yakfa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shi Allah shi yake suranta ku a cikin cikunan iyayenku ma'ana a mahaifa na iyaye duk lokacin da mace ta dauki ciki abin nan da yake cikin cikinta wannan jariri da Allah ya ga daman ya halitta to yanda ya ga daman yayi shi to haka zai halitta wannan jariri zai fito domin shi yake suranta wannan jariri yanda ya ga dama ya suranta shi za ku ga wani lokaci mace wacce take da farin fata miji yana da farin fata sai su aiki da wanda yake shi ko ba fadi sosai kamar su ba haka Allah ya ga dama haka ya suranta wannan jariri a cikin cikin ita wannan mahaifiya zamanin manzon Allah wani mutum balarabe matar sa fara shi fari da aka aiki da sai gashi iri na baki balarabe zai ce ah wannan sai ki san da zaki kai shi wannan dai ba dana bane kuma balarabe ya musulunta sahabin annabi ne to sai aka dauko hukuncin wajen manzon Allah aka ya Rasulullah aka haifa mini gashi nan dai ban san da bai nayi ba sai manzon Allah yace karka tuhumi matar ka da wani mummunan abu me kake nufi sai annabi ya ce shin a cikin raquman da kamallaka ba mai launin baki baki haka sai ta akwai baki kirma annabi ya ce to irin wannan ne ya fito maka a cikin zuriyanka haka Allah ya ga dama ya suranta wannan da da kuka haifa ya fito da wannan launi ai wani lokaci za ku ga baki da baka sai su aiki da wanda duk ya fi uwan ya fi uban haske fari ba haka bane so da ka fitowa da launin fata ba wani abu bane wanda yake dauke da wai dole dan kana fari sai ka aiki fari ko dan kina baki sai kin aiki baki a'a halittan Allah yakan halitti abin da ya ga dama ne yanayi ne yanda ya ga dama sai dai wani lokaci dan ya dan dauko siffan uwa ko uba amma yadda ya ga dama haka Allah ta'ala zai ke suranta halittarsa kuma zuma daga cikin masana jinsin dan adam suke cewa ai ba wani abu wato da yanayin wuri da iskan da ke kadawa a wuri da yanayin abincin wuri yakan mai da mutanen wurin irin launin fatar da suke dauke da shi yanzu bature da zai zo ya dade a kasanmu sai ku ga ya dishe ya koma baki baki ko ba haka bane me yasa saboda yanayin wurinmu kasarmu da iskar wurinmu da galibin abin da ake ce a wurinmu yakan mai da nau'in sinadarin da yake girmamar da fata sai ya mai da mutum irin wannan launi namu yanzu ba ku san cewa mutanenmu da yawa waɗanda suka je ƙasashen turawa suka zauna da suka yi ta hayayyafa baki da baki baki amma ƙarshe sai ƴaƴan suka koma farare farare ba ko ba ku san haka ba saboda yanayin wurin ne da iskan wurin da abincin da ake ci a wurin amma kasancewar mutum fari sal baki kirin bai dangance wai dole kawai sai dan ka aure fara sai ka aiki fari ko ka aure baka sai ka aure sai ka aiki ba haka bane Allah shi yake suranta wanda ya ga yake suranta dan adam yanda ya ga dama a cikin cikin mahaifiyarsa wallazi yusawwirukum yake suranta ku shi Allah nan shine wanda yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifiyya na iyayenku kaifa yasha'u yanda ya ga dama abinda na faɗe shi daidai Allah ya sa mu tarayya cikin ladan wanda mai kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya ba mu fahimtar alqur'ani Allah ya ba mu arzikin aiki da dokokin alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya ƙara mana ilimi Allah ya ƙara mana fahimta na addini da ilimin addini Allah ya buɗe ƙwaƙwalwarmu ya sanar da mu abubuwa da yawa da ba mu sani ba Allah ya gyara mana ƙasarmu Allah ka tsare mana lafiyarmu da mutuncinmu da iyalanmu ka shirye shi wa gabaninmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka gyara mana ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala talatil haqqi bil haqqi allazi la nura illa nuruhu wa la wujuda illa wujuduhu wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.